This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na al'asariya a yau Lahadi 15 ga watan Nuwamba shekarar 2015 da fatan mun waye gari lafiya kuma da fatan za mu yi nadin cikin koshin lafiya tare nake da Ibrahim ka Almasi Garba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Yanzu bari mu ji kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin shakatawan nan na Antalya da ke gabar tekun Mediterranean a kasar Turkiya don halartar taron shugabannin manyan kasashe 20 ko G20. Yan sandan Faransa sun damke wasu mutane shida masu alaka da ɗaya daga cikin yan ta'addan da suka kai hare-hare a birnin Paris da daren ranar Juma'a. Sannan an hallaka mutane akalla 18 tare da raunata 30 a kudancin Somalia a jiya Asabar.
To za a ji a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ‘yar siyasa ce a Kadunar Najeriya ta bayyana mana tunaninta game da mukamman mata a ƙasar.
Kaga matsalar da take damuna shine idan mace tayi abu guda ɗaya sai kaga cewa ya shafi duka sauran mata, amma idan maza goma suka yi sai kaga cewa ba a magana akai. Kila ko saboda yanayin mu ne da sauransu.
To in yanayin ne ko ba shi ba za mu ji an jima kaɗan. Ƙarshen tikatikati Kasim Muktar na Nijar ya fito takarar shugabancin ƙasar Nijar ƙarƙashin CPR inganci.
Babban banna shine ƴan siyasa sun ki su mutunta ƴan ƙasa, su saurari ƴan ƙasa. Babu tunani na Nijar nan da shekara 50 ko shekara 100 cikin tahiyar siyasa ƙasar nan. Wannan ba ƙaramar banna bace.
To haka kuma Grace Alheri Abdu Anjuma kaɗan tana nan zuwa da shirin Bushara. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin shakatawan nan na Antalya da ke gabar tekun Mediterranean a kasar Turkiya don halartar taron shugabannin manyan kasashe 20 ko G20, inda hare-haren da aka kai Faransa ranar Juma'a za su rinjaye sauran batutuwan da za a tattauna a kansu. Da an shirya cewa tattaunawar da shugabannin ƙasashe 20 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya za su yi za ta fi raja'a ne kan cinikayya, makamashi da kuma muhalli. To amma waɗannan batutuwan duk da yake har yanzu suna kan ajandar a yanzu batun yadda za a ƙara azama wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS wadda ta yi ikirarin kai harin birnin Paris shine ke kan gaba. Ana kuma kyautata zaton wannan harin na birnin Paris zai dada zaburarwa wajen neman mafitar rikicin Siriya. Dab da fita fadar White House, shugaba Obama ya gana da tawagar tsaron ƙasa sannan aka bashi muhimman bayanan sirri. Masu lura da al'amura na ganin ya kasance dole ga shugaba Obama ya ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ISIS, kuma wannan babban taro na kwanaki biyu zai ba shi damar ganawa da shugabannin sauran ƙasashen da su ma ke fafatawa da wannan ƙungiyar. Shugaban Faransa François Hollande ya soke shirinsa na halartar taron bayan hare-haren na ranar Juma'a. ‘Yan sandan Faransa sun damƙe wasu mutane shida masu alaƙa da ɗaya daga cikin ‘yan ta’addan da suka kai hare-hare a birnin Paris da daren ranar Juma'a. ‘Yan sanda sun faɗi yau Lahadi cewa cikin waɗanda aka damƙe ɗin har da mahaifi da ɗan uwa da kuma ‘yar uwar matar Umar Ismail Mustafai. Mustafai na ɗaya daga cikin maharan da suka mutu yayin hare-haren da aka kai lokaci guda. Mai gabatar da ƙara François Molins ya ce Mustafai sananne ne ga ‘yan sandan wajen aikata ƙananan laifuka. To amma ba a taɓa samunsa da wani laifin ta'addanci ba a bincike. Hukumomin Faransa sun ce an tsinci fasfo ɗin ƙasar Siriya daura da gawar ɗaya daga cikin maharan. al'amarin da ya janyo zaton mutumin ya saje ne da dambun yan gudun hijirar da ke guje ma yakin basasar Siriya. Muna masu tabbatar da cewa mai fasfo ɗin ƙasar Siriyan nan ya biyo ta tsibirin ƙasar Girka ne na Leros a ranar 3 ga watan Oktoba, inda aka masa rajista bisa ƙa'idar tarayyar Turai, a cewar ministan kare 'yan ƙasa Nikos Toskas. A wata sabuwa kuma, 'yan sanda sun faɗi yau Lahadi cewa a bayan garin Montreal ɓarin gabas an gano motar 'yan bindigar da suka buɗe wuta a wurin cin abinci yayin ƙaddamar da jerin hare-haren. A halin da ake ciki kuma, a yau Lahadi ƙasar ta Faransa ta shiga rana ta biyu ta makokin ƙasa baki ɗaya na kashe-kashen da rukunoni 3 na 'yan bindiga suka yi da daren ranar Juma'a a sassa daban-daban, inda aka kashe akalla mutane 129 a ƙasar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An halaka mutane a ƙalla 18 tare da raunin 30 a kudancin Somalia jiya Asabar a wasu hare-hare biyu a wurare daban-daban. A daura da tashar jirgin ruwan Kismayo, an halaka mutane a ƙalla 15 tare da raunin 25. A wani hari na bazata da mayakan Al-Shabab suka kai kan wata tsohuwar makarantar soji wadda a yanzu ake amfani da ita a matsayin sansanin sojin da ke kula da shiyar jihar Jubaland. Ministan harkokin cikin gida da tsaro na yankin na Jubaland, Janar Muhammad Warsami, ya gaya muryar Amurka cewa sojojinsa sun fatattaki Al-Shabab suka kuma kashe 6 daga cikinsu, amma su ma sun rasa sojoji 9. Sansanin da aka kai mai hari mai tazarar kilomita 7 arewa da birnin Kismayo na kusa ne da sansanin sojin ƙasar Kenya, inda sojojin tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka AMISOM a taƙaice suke. 'Yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi alƙawarin yaƙi mafi tsanani da ƙungiyar ISIS, amma ba tare da bayyana takamaiman yadda za su yi ba, yayin da suke muhawara ta biyu ta yaƙin neman zaɓensu. Muhawarar wacce aka yi jiya Asabar a jihar Iowa, wacce ta kan fara zaben shugaban ƙasa, ta fi raja'a ne kan tsaron ƙasa da kuma manufofin ƙasar waje, kuma ta zo ne kwana guda bayan mummunan harin nan da aka kai birnin Paris na ƙasar Faransa. An buɗe muhawarar ce da yin tsit na wani ɗan lokaci don juyayin mutane 129 da aka kashe a wato da ɗaruruwan da aka jima raunuka a hare-haren bindigogi da mabababan da aka kai da ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kaiwa. A farkon muhawarar, tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta sha alwashin murƙushe ISIS, tana mai cewa ba za a iya naƙasa ƙungiyar ba, wajibi ne kawai a murƙushe ta. Wasu da dama na ganin wannan kalamin caccakar shugaba Barack Obama ne a fakaice, wanda ko a wannan satin sai da ya ce an naƙasa ta kuma ta kasa yaɗo. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce wani harin jirgin saman Amurka ya halaka shugaban ƙungiyar ISIS shiyar ƙasar Libya. A wata takardar bayani, mai magana da yawun Pentagon Peter Cook ya ce wanda aka auna a harin mai suna Abu Nabil, ɗan asalin ƙasar Iraki ne kuma tsohon jigo a ƙungiyar Al-Qa'ida. Cook ya bayyana Nabil, wanda ake kuma kiransa Wazim Najm Abu Zaid Al-Zubaidi, a matsayin babban shugaban ISIS a Libya, kuma watakila shi ne ma ya fito a wani faifan bidiyo a farkon wannan shekarar mai nuna kisan wasu Kirista ƙuɓɗawa 'yan asalin ƙasar Masar. Cook ya ce tun gabanin hare-haren ta'addancin aka wato da daren na daren Juma'a a birnin Paris aka ba da umarnin kashe shi Nabil.
Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na Washington na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Muna tare da Hajiya Hafsat Muhammad, baba 'yar siyasa daga jihar Kaduna a Najeriya, don neman jin ta bakinta game da mukamin mata a siyasar ƙasar.
Da farko, menene ra'ayinki akan maganar guraben mata a siyasance a Najeriya?
eh to kamar yadda dai ka san kowane mutum yana son ya ga cewa ya samu abu mai yawa to mu ma haka mata muke fatan cewa mu samu fiye da abin da muka samu amma alhamdulillah ma waɗannan shidan da muka samu kaga sun yi bajinta kwarai ballantana lokacin da aka je tantancewa gaskiya mun yi alfahari da su amma kuma mun san cewa raba mukamman nan ba wai an gama bane shi yasa in aka taso ana magana muka ce mata ayi hakuri mun tabbatar cewa za mu samu ƙari in Allah ya yarda kuma ni na yi imani da cewa shi ne girma shugaban ƙasar Muhammadu Buhari kamar yadda ya faɗa mana a Lagos lokacin da ya je taro da mata lokacin da yake neman yakin zabe ya ce in Allah ya yarda ba zai gwamnatin shi ba tare da mata ba saboda haka farawa ne kawai in Allah ya yarda za mu ga ƙari a sauran gurabe
eh to misali zaki ga cewa ana maganar inganta rayuwar mata da kuma ƴan mata kansu yara masu tasowa shi kuma kun shinshina ana wani abu akai
eh kware da gaske ai kamar yanzu ita shugaban da aka bamu na mata wato minista kenan ita Hajja Juma Al-Hassan kaga dai tsohuwar sanata ce saboda haka ta tayi mu'amala da mata sannan kuma kar ka manta yanzu ma maganar haka da muke yi muna fatan cewa za ta karbi kujerarta ta gwamna to saboda haka ta san ciwon mata ta san kuma yake damun mata ta san me yake damun kananan yara kuma ita uwa ce kuma kamar yadda ita ma ta faɗa lokacin da ake tantance ta take kaka ce to ka gani ilimi ne ya kawo ta ga inda take yau saboda haka ta san muhimmancin ilimi ta san muhimmancin lafiya ta san muhimmancin mace ta samu kulawa idan tana da ciki daukan ciki har ta zuta haihu da kuma yaro ya samu kulawa uwa hai lokacin da zai girma
a matsayin ki na yar siyasa kuna yawan maganan cewa a daidaita tsakanin mata da maza misali a rubar mukamman nan da ake wai me yasa mata ku kuka da mu sai an daidaita ni
mu abin da muke nufi ba wai a daidaita
to
tsakanin mata da maza
amma
dai a fakan ta adalci ko da maza suna da kashi 60 to idan mata suka samu kashi 40 to za mu ji dadin haka sannan kuma duk abin za a yi a sha'ani na rayuwa bayan da za a ce za a yi maza ne kawai domin su ma kansu mata akwai ƙwararru waɗanda za su ba da gudunmuwar su ta gina ƙasar su kuma za su ji daɗi idan aka sa su cikin harkoki za su ba da gudunmuwa saboda haka ba wai muna daidaita kanmu ba ne inda kawai muke son mu dan samu daidaito shine kamar fannin ilimi inda za ka ba namiji ilimi to muna fata kuma za ka ba mace ilimi inda za ka ba namiji ya samu lafiya ingantacciyar lafiya da sauransu ita ma mace ta samu inda za ka ba namiji takin zamani ni da yake da gona da zai je yi noma to muna fata matan ma da su ma suke cikin wayannan harkar noma da sauransu to kuma mata a ba su daidai da yanda ake ba maza abin da mu muke nufi kenan
eh to amma Hajjia Hafsat zaki ga cewa kuna wani lokaci mata sai ku ce ai maza suna da wasu lokuta ƴan wuruwuru haka an ba su mukamman siyasa to amma matan ma kuma a dan tsakanin nan rahotanni sun nuna da yawa cewa su ma sun dan fai sama da fadin nan ba ki ganin diddai tafiyar daya ce
to watanni abin da kaga matsalar da kike damu shine idan mace tayi abu guda daya sai kaga cewa ya shafi duka sauran mata amma idan maza goma suka yi sai kaga cewa ba a magana akai kila ko saboda yanayin mu ne da sauransu amma ba duk matan ne suka taru suka zama daya ba kowa ya riga sun ce gwamnati ce wadda take da da'a wadda take da sanin ya kamata wadda take bin doka da oda kuma ba zai zako matan da za su ba da ma sauran ƴan uwansu mata kunya ba ko kuma jama'ar Najeriya gabaki ɗaya kunya ba zai zako mata wanda zai yi alfahari da su wanda su ma za su ƙara bashi gudunmuwa na inganta wannan gwamnati da aka samu saboda kar ka manta mun yi shekara 16 muna cikin gwamnatin da take adawa amma Allah ya taimake mu yanzu ya bamu gwamnati yanzu mai ci saboda irin da'a shi da ake gani da irin tautatawar shi da irin kuma tsinkayen nesa shi da kuma yanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa da mutum ne kuma mai adalci saboda haka duk wanda zai dauko irin daidai tamkar mai halin shi wanda zai kwatanta gaskiya kuma zai ma mutanen Najeriya aiki ba zai zo nan wurin dan san zuciya ko kuma dan abin da zai samu ya saka cikin aljihu ko dan abin da zaka samu ka saka cikin aljihu ba
to misali ke in za a tambaye ki a ce a ra'ayin ki ya kamata misali gwamnatin Najeriya su dinga bi wurin misali in za su ce za su zabo matan saboda su gane cewa na gari ne tunda kin ga dai zuciya ba a cikin gilashi take ba bare a ce ana kallon ta karara
to aini na tabbata cewa waɗannan mata ma da ya zabo su akwai irin bincike da ake yi wanda kuma na tabbatar ya bincika din ne kwarai daga gaske kafin ya samu ya zabo su saboda haka ni ina fata cewa za a ci gaba da irin wannan bincike a dubin mata wanda suke da hali na gari wanda suke da kima wanda kuma suke da rubon gaskiya da kuma tsoron Allah wanda aka san cewa idan aka ba su aiki nan ba za su ci amanar mutanen su ba kuma za su ci amanar Najeriya ba wanda shi kanshi mai girma shugaban kasa zai alfahari da su a cikin gida kuma da kasar waje ni na tabbatar cewa zai bi duk wani hanyoyi da ka sani wanda zai kawo martaba ma kowace mace da aka zaba sannan su kuma mata ina jawo hankalin su yanda aka zabe su ba wai sun fi wa'ansu bane kila akwai ma wanda suka fi su kwarewa akwai wanda suka fi su rikon gaskiya da sauransu amma Allah ya sa aka zabo su to saboda haka muna fata cewa wannan gwamnati da muke cikin ta yanzu ba irin waccan gwamnati ce ta wuce da ba za ta iya tsawata ma matan da suke almubazzaranci ko suke abinda suka ga dama ba wannan gwamnati ce wanda take da uba wanda in aka duba halin shi to dole ne kai ma ka bi irin wannan halayen saboda haka muna fata matan nan za su tabbata cewa mata ƴan Najeriya za su yi alfahari da su hatta kuma na kasashen waje in Allah ya yarda.
Eh to daga ƙarshe tambayar da zan miki ita ce yanzu duka matan kuna tsammanin cewa gashi an bada makamai ga wasunku sannan kuma kuna sa ran akwai sauran makaman gwamnati da ana iya faduwa a sassaka ku a cikin misali sai daga wannan dan makaman da aka bada aka share ku kawai ba a ba ku wani makami ba nan gaba to ya kenan kuma gashi kuna tsammanin za a ba ku an ki ba ku me zai faru?
A'a ni na ta ta mukamman da suka saboda yanzu haka ma ai a karkashin jami'a ya bada gurabe da yace aje a zazzabo daga kowace jiha kuma ka san ba inda za a zazzabo mutane 50-50 daga kowace jiha ba a sa mata a ciki ba to saboda haka kaga wato akwai sauran guraben da za a sa mata din shi ma kanshi mai girma shugaban kasa akwai guraben da na tabbatar shi ma yana hasashin cewa zai saka mata wanda yake aiki tare da su ko kuma wanda yake sarin cewa in ya zabe su za su ƙara tallafa
to idan
haka mu muna sarin cewa za a ba mu mata wannan guraben Allah ya yarda.
To Haji Hafsat idan hakan bata samu misali aka fasa hakan ya kenan. Za ku hakura ne ko ko za ku ci gaba da kwakwazo?
Tabara ba za a fasa ba saboda ni saboda alƙawari ne yayi kuma mun san shi ne cika alƙawari ne kuma idan yayi magana baya maimaitawa sau biyu. To haka muna rike shi akan wannan alƙawari da yayi kuma mun san cewa mutum ne mai inganci mai tsoron Allah kuma mai tabbatarwa cewa yayi adalci saboda haka mun san cewa zai yi ma mata adalci.
To Haji Hafsat kasancewa na donkoki cikin gaggawa kuma kina cikin wani hidimar taro kai sai Allah kuma ya kai mu wani lokaci za mu sake wayoyar ki mun gode.
To ni ma na gode kwarai da gaske Allah ya taimake mu.
Amin amin.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya.
To yanzu kuma bari mu bazama zuwa cikin kasar Niger ƙarshen tika-tika Kasim Muktar na Niger wanda yake jam'iyyar CPR inganci ya fito takarar shugabancin kasar wakiliyar sashen Hausa Tamara Bari ta aika mana da wannan
bayan an kida shagulgulan zaben nashi Kasim Muktar ya gana da ƴan jarida inda ya sheda musu abin da ya bashi karfin gwiwar tsayawa wannan takara
bayan babban zaman taro da aka yi a Maradi suka buƙaci cewa idan aka ci wannan taro na kongare nan da magaran da jam'iyya ta tsaye da mu takara ta shugabancin ƙasa kuma saboda suna kyautata zato kamar yanda yau yanayin siyasa ya gurbace tsawon shekara 25 shirya ma sauya yanayin siyasa da kuma canza su annan tsafaffin ƴan siyasa don Niger ta zama lahiya a kiyaye ma Niger ta irin abubuwan da muke gani a yau kuma sun ga zaman da nayi magajin gari Maradi irin ayyukan alheri na jin kai da ci gaban al'umma wanda nayi wannan ya ba su ƙarfin guwa ganin idan wannan ayyukan alheri aka maido su sama a huska ƙasa to zai sa talakawan Niger hankalinsu ya kwanta kuma zai sa Niger a gina ta ginawa wadda take mai inganci insha Allah.
Kowace banna ce yake gani an yi wanda idan ya dare zai nemi ya gyara ta?
Babban banna shine rashin haɗin kan al'umma. Babban banna shine yau cece ku ce da rikici tsawon shekara 25. Babban banna shine rashin siyasa ƴan siyasa sun ki su mutunta ƴan ƙasa su saurari ƴan ƙasa kuma an ki a maida hankali domin a yi abin da zai sa babu tunani na Niger nan da shekara 50 ko shekara 100 cikin tahiyar siyasa ƙasar nan wannan ba ƙaramar banna bace tunda duk kusan kokowe misali kokowa ce ake ma ƴan siyasa yanzu idan kika dauki misali yau kudade da ake duka ake raba ma ƴan siyasa wa'anda kama ƴan aike kamar da ake ce ma charge de mission kadai sun kai kusan mutum dubu kusan miliyar dubu miliyar 15 wa'annan ana iya duka wa'annan kudade ayi unhani da su cikin karkara dan taimaka dan kawo tallahi ga iyallai wa'anda suke gajeyi misali
wani albishir al'umma za su samu ta la'akari da kasancewar shi matashi da magoya bayan nasa suka tsayar.
Babban albishir shine ayyukan alheri wa'anda muka aikata cikin birnin Maradi, kuma babban alheri shine niyyanmu bisa kan ƙasarmu haɗakan al'ummarmu neman sulhu da kuma ba kowa wurin shi cikin tahiyar jamhuriya, musamman shari'a wadda take shari'a tabbatatta wadda kowa hankalin shi zai kwanta bisa kanta. Magana ta biyu, tsaro tare da al'umma, tunda baka iya tsaron al'umma sai tare da su. Magana ta uku shine abinda shahi harakai ci maka cikin ƙasar nan. Yau gonaki yanayi yanda yake ta yaya gurɓaci, yanda ake tahiya da harkar noma, lalle bakin gwalgwado ana ba da ɗan agaji koko ana ba da agaji, amma wannan bai dole sai mun koma noma wanda yake noma na zamani wanda za a sa makudan kuɗaɗe dan ayi sarrafa koko ayi ci maka wadda ita kadai manomi biyu uku hudu ya zamanto a ce ma suna iya ci da ƙasar nan gabaki ɗaya. Wannan shine a gulguje, musamman kuma babban abin da ke gaban mu shine matasa da harka aiki.
Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Bishara. Wani abu da ya zama babban kalubale a kasashen duniya baki ɗaya shine yadda matasa suke ƙara shiga ayyukan asha, kama daga shan miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hankali da kuma rashin ƙin sauraron na gaba da su. Ta haka shirin ya gayyaci Reverend Muhammadu Dan Amarya, wanda na fara da tambayar shi abin da yasa yake gani mai da hankali kan tarbiyyantar da yara zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da suka addabi al'umma.
Yara su ne manyan gobe, kamar yadda suke magana suka faɗi. Kuma idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu, to a gaba za mu samu sangartattun manya, a ƙarshe kuma za mu samu sangartacciyar ƙasa. To menene maganin wannan? Maganin wannan shine abinda Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki. Allah ya faɗa mana a cikin littafin Imanu sura ta 22 aya 6 cewa ka hori ɗanka farkin da zirbi, ko ya tsufa ba zai rabu da shi ba. Wato ma'ana, ka hori yaro a cikin tafarkin tsoron Allah. Kana mai bin Yesu Almasihu, ka yi ƙoƙari ka horar da ɗanka a tafarkin Yesu Almasihu tun daga ƙuruciyarsa. Koya masa fari da baƙi na sha'anin rayuwa ta ruhaniya da kuma rayuwa ta ƙasa inda yake raye a ciki. A cikin wannan maganar Allah ta nuna mana kubawar shari'a ta Annabi Musa a cikin Attaura sura ta 6 aya 6-7 cewa waɗannan kalmomi da na umarce ka da su a yau za su zauna a cikin zuciyarka, za ka koya wa ‘ya’yanka su da himma, za ku haddace su sa’ad da kuke zaune a gida, da sa’ad da kuke tafiya, da sa’ad da kuke kwance, da sa’ad da kuka tashi. Wato ma’ana, Allah yana so mu hori ‘ya’yanmu a cikin maganar Allah, su tashi da sanin Allah, su tashi da sanin maganar Allah, su zama cikakkun Kirista, masu tsoron Allah, masu gudun duniya, masu gudun zunubi. Idan haka ta faru, idan an kwan biyu suka zama manya, batun abubuwa da muke fama da su a ƙasarmu, ko gida Najeriya, ko kasashen makwabta a nan Afirka, ko sauran kasashe, zancen abin nan da ake kira corruption. Wato ma'ana, corruption abin da ya shafi wasa da kuɗi, almubazzaranci da dukiya ta gwamnati, ko dukiyar amana da aka bayar. Idan muka horar da ‘ya’yanmu, to ba shakka za mu girma mu samu tsara mai tsoron Ubangiji, tsara kuma mai kiyaye amana, tsara kuma mai tafiyar da rayuwa yadda ya dace domin ingantar kasa. Daga nan abin da muke fama da shi na biyu, batun zancen mutunta da kiyayya, ko domin kasuwanci, ko domin siya, ko domin addini. Idan tsarin nan ta yara sun samu tarbiyya ta tsoron Ubangiji a ransu, in sun girma, duk wanda zai rinjaye su zai ja su, ko ta wurin kuɗi, ko ta wurin ziga, su fada su tsoma kansu akan abu ba mai kyau ba, tuskar fadace-fadace. Tuna fa laifin guda ɗaya ne, idan ran nan ya subuce ya faɗi an kashe ka, to ka tafi kenan, ba dawowa, ba dawowa. Kuma sai babban abin tsoron kuma abin da zaka tarar bayan ka bar duniya, wato na dangin hisabi wanda zaka fuskanta a wurin mahaliccinka. To tsoron Allah zai taimaki yara su kauce ma waɗannan abu. Har ila yau tarbiyyar da za a yi wa yara idan suka girma, wata matsala da muke fama da ita a zamanin yau ita ce matsala ta shaye-shaye. Misali, shaye-shayen kwayoyi, kwayoyin na kone bature ne wanda aka murmula, ko kuma kwayoyi ne wanda aka yi da siffarin ruwa, ko kuma kwayoyi ne na gargajiya na wasu 'ya'yan itatuwa ko saiwar itace wanda za a sha ta kaɗar da mutum daga cikin hankalinsa, ta fitar da shi daga cikin basira, ta sa shi ya kai yin abu kamar mahaukaci. Don ba zan ce kamar dabba ba, domin dabba ba mahaukaciya ba ce, dabba tana da hankalinta. Amma wanda ya bugu wani lokaci ya fi dabba dabbanci, har ma sai ka kuma ce gara dabba ta san Ubangijinta, ta san biyayya ga Ubangijinta. Amma wanda ya bugu iyayensa ma gaba ɗaya wani lokaci yakan manta da su. To koyaswa da tsoron Ubangiji na kawar da wannan. Abu na gaba, kira da zan yi wa matasa. Su matasan da kansu, maganar Allah ta koya mana a cikin littafin mai wa'azi sura 12 aya ta fari. Maganar Allah ta ce, ka tuna da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin kuruciyarka, kafin miyagun kwanaki su zo, shekaru suna gusowa inda za ka ce ba ni jin daɗinsu. Ma'ana tun kana da kuruciyarka, ka yi bautar Ubangiji, ka bauta wa Ubangiji da sahihiyar zuciya, ka sani cewa daga gare shi ka fito, gare shi kuma za ka koma. Kuma koma wannan ko ba daɗe ko ba jima, tafiyar tana jiranka.
Haka yake, Allah sa mu yi rayuwa kullum da tunanin komawa ga mahaliccinmu. Abin da ya sauka kenan yau, sai kuma mako na gaba idan Maɗaukakin Sarki ya nuna mana ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Rabaran Muhammadu Dan Amarya da kuma Josel Marusa da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari ƙauna Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To, shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin shakatawa na Antalya da ke gabar tekun Mediterranean a ƙasar Turkiya don halartar taron shugabannin manyan ƙasashe 20 ko G20, inda hare-haren da aka kai Faransa ranar Juma'a za su yi rinjayi sauran batutuwan da za a tattauna a kai. 'Yan sandan Faransa sun damƙe wasu mutane shida masu alaƙa da ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a birnin Paris da daren ranar Juma'a. 'Yan sandan sun faɗi jiya Lahadi cewa an kama mahaifi da ɗan uwan mutumin.
To, da taƙaitattun labaran shirin wannan yammaci ya kammala, sai kuma gobe da safen Allah so za a je abokan aiki da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Caleb Gatacho da kuma injiniya Voltex Zonak. Ni Usman Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.